بالله من شرور بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا غوما غوتن سفر هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 9 ga watan 10 shekara ta 2019 miladiya kamar yanda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a wannan littafi wanda mun riga mun sauke shi amma muka ce za mu sake dawowa mu karanta shi gundarinsa ba tare da sharhi mai tsayi ba domin sakon da ke cikin littafin ya zamanto an tattare shi guri guda a rige shi yasa insha Allah bayan dan hutu da aka samu na sati biyu alhamdulillah yanzu mun dawo za mu karanta la'alla cikin darasi biyu ko uku mu ƙara sauke shi sannan kuma sai a yi tunanin wani littafi ya kamata mu ci gaba da karantawa na gaba قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين يبو دا غوديا سن تبتا غا الله اوبنجيجين هاليتو قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطهاوي بمصر رحمه الله العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطهاوي وانده يكي غرم مصر رحمه الله يناتشوا هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأن اللتافي يكون شيء أمبتم كوكما بياني أكن عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة عقيدة تكي كم مذهبا ننتمن يمن يما لمن ونن الدين أبي حنيفة النعمان بن بشير wato na farko shine akwai Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Al-Hasan Al-Shaybani wa inna manyan malamai ne na musulunci to wato su kansu suna kan wannan doran aqida da zamu karanta su Imam Malik su Imam Ash-Shafi'i su Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal duk suna kan wannan aqida ta Ahlus Sunnati wal Jama'a wanda zamu ji ambatan aqidar insha Allah a cikin littafin wa ma ya'taqidunahu min usulid din wa yadinuna bihi rabbul alamin yace a cikin wannan littafin zaka ji bayani game da abinda waɗannan manyan malamai suka kudurce na asalin addini da kuma irin abin da suka dinga bautatawa ubangijin halitta da shi abin da ya shafi bangaren aqida naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bi tawfiqillah yace naqulu muna fada fi tauhidillah game da abin da ya shafi kadaita Allah mu'taqidina kuma muna masu kudurcewa bi tawfiqillah da dacewa daga Allah me muke fada kuma muke kudurcewa muna fadi kuma muna kudurce cewa inna Allah wahidu lallai mu aqida mu Allah guda ɗaya ne
la sharika lahu ba shi da wani abokin tarayya abu nabiyu wala shay a mithlu babu wani abu da za a iya kamanta shi ko a kwatanta shi da Allah babu irin Allah na uku wala shay a yu'jizu babu wani abu da yafi karfin Allah mu a aqida mu babu wani abu wanda za a ce ya gagara Allah subhanahu wataala Allah yafi karfin komai aqida ta hudu wala ilaha ghairu sannan ba mu da wani abun bauta a sama ko a ƙasa ko a ina ne bayan Allah subhanahu wataala shi kadai muke bautawa abu na biyar qadimun mu aqida mu mun yadda cewa ubangiji ta'ala na farko ne bilabti da inda babu lokacin farkon sa shine na farko da bai da farko da'imun sannan ubangiji dawwamamme ne bilanti ha'in ba tare da karewa ba wannan ita ce aqidar mu ubangiji bai da farko ba shi da ƙarshe aqida ta shida la yafna ubangiji ta'ala la yafna baya karewa wala yabidu baya gushewa domin karewa da gushewa siffa ce ta ababan halitta shi ko ubangiji shine mai halitta da haka mu aqidar mu la yafna babu karewa ga ubangiji wala yabidu babu gushewa ga Allah subhanahu wataala aqida ta takwas ta bakwai wala yakunu babu wani abu da yake kasancewa a ko ina illa ma yuridu sai abinda ubangiji yayi nufi duk abinda kaga ya faru haka Allah ta'ala ya nufi ya faru a yanayin yanda ya faru ba yanda aka iya na takwas la tabluguhul awham bisa haka babu wata fahimta ko wani tunani da yake iya riskar hakikanin yanda Allah yake babu wani mai kaifin kwakwalwa da yake da ainihin wato tunani da zai iya tunano hakikanin yanda Allah yake wala tudrikul afham fahimce fahimce duk da Allah ta'ala ya bawa dan adam fahimta amma duk irin ganewar dan adam da fahimta dan adam baya iya gano hakikanin Allah wannan ita ce aqidar mu ba wani mai hankali ko wani mai tunani da tunaninsa ko hankalinsa zai iya gano masa hakikanin yanda Allah ta'ala yake aqida ta tara wala yushbihul anam bai kama da halitta ta kowace fuska la a sunayensa la a sufofinsa la a ayyukansa subhanahu wataala bai kama da ababan halitta aqida ta goma hayyun ubangiji ta'ala rayayye ne la ya mutu wanda baya mutuwa rayayyen da mutuwa bata gabace shi ba kuma sannan bata biyo bayansa da haka hayyun rayayye ne la ya mutu wanda baya mutuwa qayyumun ubangiji ta'ala tsayayye ne la ya namu da baya bacci ana mu shine aqidar mu ubangiji ta'ala a tsaye yake wajen gudanar da wannan halitta da gudanar da al'amuran bayansa la ya namu baya bacci kamar yanda ya faɗa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm abu na 11 khaliqun bila haja ubangiji shine mahalicci ba tare da bukata ba yayi wannan halitta duk da kake gani ka kalli girman sama ka kalli girman ƙasa ka kalli halittar mutane ka kalli sauran halittun Allah madaukakin sarki duk Allah ya halicce su ne ba dan yana da bukatar su yi masa komai ba shine ma'ana khaliqun ubangiji mai halitta ne bila haja ba tare da wata bukata ba shi yasa yace inda duk zamu zo mu bauta masa ba mu kare shi da komai ba inda duk zamu hadu mu ta saba masa ba mu rage shi da komai ba dan haka halittar mu ba ya halicce mu bane dan mu kara shi da haka ubangiji ta'ala khaliqun shine mai halitta bila haja ba tare da yana da bukata ba raziqun sanan ubangiji mai azurta ne bila mu'una ba tare da wahala ba ya azurta duk wanda ya azurta ba dan yayi masa dawainiya ba ba dan yayi masa wahala ba kaman yanda kake renan yaranka su taso dan wata rana kai ma su taimake ka ubangiji ta'ala dukkan arzikin da yayi wa duk wani mai arziki yayi masa ne ba dan yayi masa wata wahala ba dai kenan sanan na biyu raziqun bila mu'una mai azurtawa ne wanda azurta ba wata wahala karka ce kai ya ba wani kudi ya ba wani yaya ya ba wani ilimi shi shi kadai yayi wa kaza abun ba zai man nauyi ba raziqun mai azurtawa ne ka kalli irin arzikin da yayi bayansa kowa da irin arzikin da Allah ya masa bila mu'una ba tare da wata wahala mumitun sannan ubangiji ta'ala aqida ta 12 mumitun mu aqida mu mun yadda ubangiji mai kashewa ne bila makhafa ba tare da tsoro ba ba wanda ubangiji yake shakka babu lokacin da Allah ta'ala zai nemi ya karbi ran wani kuma ya dinga dari dari ko shakka ubangiji shine mai kashewa bila makhafa babu wani tsoro ba'ithun kuma mai tayarwa bayan an mutu bila mashakka ba tare da wahala ba kar a ce ai an wani ya mutu shekara 900 da suka wuce wani sama da shekara 2000 ya mutu ya ma zama kasa yayi kaza yayi kaza kuma a ce a kuma ta da shi ubangiji ta'ala mai iko ne akan haka mu aqida mu mun yadda akwai ranar da Allah ta'ala zai tashi kowa bayan an mutu kuma hakan ba wani abu ne mai wahala a gare shi ba na 13 ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi ubangiji ta'ala bai gushe ba da dukkanin sufofinsa qadiman tun farko qabla khalqi tun kafin ya halicci halitta da aka duk sufofin ubangiji madaukakin sarki sufofi ne waɗanda sufofi ne su ma wanda ba su da farko kamar yanda shi ba shi da farko sabanin sufar abin halitta zaka ji an ce wane malami ne wane mai kudi ne wane mai mulki ne wane mai wata basira ne wane mai sana'a iri kaza ne wane madinki ne wane burkila ne wane kaza ne amma kafin ya zama hakan da ba haka bane kafin ya zama mai kudin da kila talaka ne kafin ya zama mai mulkin da bai da mulki kafin ya samu ilimin da jahili ne kafin ya zama tela da shi ba tela bane kafin ya zama ainin makeri shi ba makeri bane kaga kenan duk suffar abin halitta yana suffantuwa da wata suffa ne bayan ya suffantu da abin amma kafin abin ba a suffanta shi da wannan suffa ba wani tunda aka haife shi za a ce ai shi sunan sa saboda an san kawai ya taso kira zai a dinga ce man makeri to shi ubangiji ta'ala suffofin sa dama can kaman yanda shi bai da farko suffofin ma ba su da farko tun kan ya halicci halitta sunan sa al-khaliqu tun kan ya azurta halitta sunan sa ar-raziqu tun kan ya kashe ababan halitta sunan sa al-mumitu ina fata an gane aqida ta 14 lam yazdad ubangiji bai karu ba bi kaunihim da kasantuwar su ababan halittar shay'an da wani abu lam yakun wanda da bai kasance ba qablahum gabanin ya halicce su min sifatihi daga sifofin sa ma'ana ubangiji kamili ne ta kowace fuska kafin ya halicci halitta dama can kamalalle ne ba sai da ya halicce su sannan sufasa ta cika ba babu wani abu da ya karu bayan ya halicci halitta tun kan ya halicci halitta kamili ne ta kowace fuska bayan ya halicci halittar nan ba wata kamala da suka kara masa Allah ya sa mu fahimta shine ma'ana lam yazdad bi kaunihim shay'a bai karu da komai ba sakamakon kasancewar su ababan halittar lam yakun irin abinda za a ce bai kasance ba qablahum gabanin ya halicce su min sifati daga sifarsa babu wani abu da sai da ya halicce su sannan wannan sifar ta karu kamar yanda na ambata dazu sunan sa al-khaliqu tun kafin ya halicci halitta ba sai da ya halicci halitta ya samu suffar al-khaliqu ba na 15 wa kama kana bi sifatihi azaliyan kamar yanda ubangiji ya kasance da suffofin sa tun fil azal kazalika la yazalu alaiha kamar haka baya gushewa akan wadannan suffofin abadiyan har abada abayimta babu wata sufa da za a dawo a ce to an waye gari wannan sufar yanzu Allah baya sufantuwa da wannan sufar saboda wani yanayi ko saboda kaza ko saboda kaza abin halitta ne wata rana zai iya rasa wannan sufar da ya sufantu da ita da lokacin shi kaza ne yanzu kuma babu wannan abin da haka ba a sufanta shi da wannan sufar amma ubangiji ta'ala ya kasance da suffofin sa tun fil azal kuma baya gushewa yana sufantuwa da wayannan suffofin har abada na 15 laysa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq ba sai da ya halicci halitta ba ya samu sunan al khaliq wala bi ihdathil bariyati istafada ismal bari ba sai da ya farar da ababan halitta ba ya samu suna al bari mai farar da halitta ko mai kagar halitta ba sai da ya kage su ba sannan ya suffantu da mai kagar halitta tun kan ya kage su sunan sa al bari ba sai da ya halicci halitta ba ke ce masa al-khaliq tun kan ya halicce sunan sa al-khaliq lahu ma'anar rububiyya wala marbub yana da ma'anar abun bauta wala marbub lokacin babu masu bautar ba dama can sunan sa ar-rabbu abun halitta abun bauta ba wai sai da ya halicce mu muka zo muna bautata masa sannan sai ya suffantu da al-rabbu a'a tun kan ya halicci kowa a ballantana a bautata masa sunansa ar-rabbu da haka lahu ma'anar rububiyya yana da ma'anar ar-rububiyya shi kadai ya cancanta a bautata masa wala marbuba lokacin ba ma wa'anda za su bautata masa din bai halicci kowa ba wa ma'anal khaliq kuma yana da ma'anar mai halitta da ma can wala makhluka lokacin babu ma ababan halitta din. Na 18 wa an wa kama annahu muhyil mauta, kaman yanda Ubangiji madaukakin sarki mai raya matattu ne ba'ada ma ahaya bayan ya raya matattu din. Istahaqqa hadhal isma, ya cancanci wannan suna na muhyil mauta qabla ihya'ihim, tun kan ya raya su. Kadhalika istahaqqa ismal khaliq, kaman yanda ya cancanci sunan al-khaliq mai halitta qabla insha'ihim, tun kafin ya halicce su. Na 19 zalika, waɗannan disuffofin da kake ji ana faɗa na Allah madaukakin sarki tun daga na 1 har zuwa na 18 dinnan, zalika waɗannan suffofi Ubangiji ya cancance su ne bi annahu, saboda cewa shi ala kulli shay'in qadir, mai iko ne akan dukkan komai. Wa kullu shay'in ilayhi faqir, kuma kowane abu talaka ne, mabukaci ne zuwa gare shi. Wa kullu amrin alayhi yasir, kuma kowane al'amari mai sauki ne a wajen Allah. La yahtaju ila shay, Allah bai da bukatuwa zuwa ga komai, ba bukatar komai. Laysa kamithlihi shay, sannan babu wani abu da yake kama da Allah. Wa huwa as-sami'u, shi as-sami'u ne mai cikakken ji, al-basiru kuma mai cikakken gani. Khalaqal khalqa, na 20 Ubangiji ta'ala ya halicci halitta, bi ilmihi da ilminsa, ya san abin da ya halitta. Ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, Allah ta'ala ya san wa'inda ya halitta, ya san akwai mutanen kirki, ya san akwai mutanen banza, ya san akwai kaza, akwai kaza, duk Allah ta'ala ya san wa'inda ya halitta, ya san wa'insu za su zama masu arziki, arzikin kuɗi, wasu arzikin karatu, wasu arzikin ainihin mulki, wasu arzikin fasaha, wasu arzikin kyauta, wasu arzikin hakuri, wasu arziki, gashi nan dai. Dan haka Ubangiji madaukakin sarki ya halicci dukkan halittar nan da iliminsa, ya san komai, kuma ya san abinda komai da kowa yake ciki. Wa qaddara lahum aqdara, ya kuma kaddara musu kaddarori, kuma ba wanda yake kauce wa kaddaran, kowa yana yawo ne ya kai ya komo a cikin kaddarar da Allah ya kaddara masa. Wani Allah ya kaddara masa yaya, wani kuma Allah ya kaddara masa ya mutu ba yaya, wani Allah ya kaddara masa ilimi, wani Allah ya kaddara masa kuɗi, wani Allah ya kaddara masa rashin lafiya, wani Allah ya kaddara masa lafiya, wani Allah ya kaddara masa tawayar gabobi, wani Allah ya kaddara masa haka, wani Allah ya kaddara masa ya zama dan kasuwa, wani Allah ya kaddara ya zama ma'aikacin gwamnati, wani Allah ya kaddara masa ya zama mai faskare, ba inda ya iya, wani Allah ya kaddara masa. Wannan duk kaddara lahum aqdara, yanda kake kallon kowa yana rayuwa a cikin kaddara, kuma ba wanda yake sai fita daga cikin wannan kaddara. Ba hikima bace, ba iyawa bace, kai kawai kai aiki, aiki shine naka. Fattaba sababa, in kana neman abu bi kawai sababi, ka bi hanyoyin da ake bi a samu. In Allah ya kaddara zaka samu, ka samu. In Allah bai kaddara zaka samu ba, kai ta nema, kai ta nema, haka kare neman ba zaka samu. A karkashin haka kaga kenan, kowa ya ta rayuwarsa kawai. Allah ya kaddara, dan haka ƴaƴan duk da zaka yi ba ka ji tsoron yawan ƴaƴanka, kowa da kaddararsa yake tawwa. Dan haka ƴaƴanka kowa da kaddararsa. Babu wani wanda arzikinsa yake hannunka, babu wanda kaddararsa take hannunka. A bisa haka ba ruwanka kawai, kai ta harkokinka kawai, kai ta rayuwarka kawai. Allah ta'ala ya kaddara wa kowa kaddarori, shine wa kaddara lahum aqdara. Aqida ta 10 ta 22, wa daraba lahum ajalan, ya sanya musu ajali. Wani tun yana cikin ya fado ba rai, wani bayan ya fado yayi sakanni ya mutu, wani bayan awoyi ya mutu, wani bayan yan kwanaki ya mutu, wani bayan satuttuka ya mutu, wani bayan watanni ya mutu, wani Allah ya diban masa shekaru da yawa, wani Allah ya diban masa shekaru kadan, ba kuma mai iya ketare wannan ajalin. Shine wa daraba lahum ajalan, wannan mu mun yadda wannan aqidan mu ce da ita zamu mutu zuwa ga Allah mu riski Allah madaukakin sarki da wannan aqida, cewa Allah ta'ala ya sanya wa kowa ajali, kuma ba wanda zai iya ketare ajalin. Lokacin yana yi, duk wata hikima da duk wata basira da duk wani tunani kaucewa yake, sai kaddarar Allah da ajalin Allah ya sauka, sannan sai a dinga ka zafa, yanzu nan fa ake kaza, yanzu nan jiyan nan fa kaza, an gama. Kuma wa daraba lahum ajalan, aqida ta 10 ta 23, walam yakhfa alayhi shay'un, babu wani abu da yake koyuwa ga Allah, qabala an yakhluqahum, kafin ya halice su. Ya san wani hafizin Qur'ani, tun kan ya halice shi. Da haka da an ya fado duniya yana fara wayo, sai kaga ya fara rike karatu da an biya mai ya rike. Wani Allah tun kan ya halicce shi ya san mawaki ne, a kai shi makarantar mai gudu, ko yin shekaru yin shekara da shekaru, sai ya ke karatun, sai ya dawo kawai ganga ya dauki ganga ya kama waka. da haka walam yakhfa alaihi shay'un babu wani abu da yake boyuwa ga Allah qabala an yakhluqa mutun kan ya halice su ya san kowa ya san kuma abinda kowa zai wa alima ubangiji ya san mahum amiluna abinda dukkanin su za su aikata qabala an yakhluqa mutun kan ya halice su tun kan ya halice kowa Allah ta'ala ya san kowa in yazo duniya me zai wa amarahum bi ta'ati aqidata 24 ubangiji ya umarce su da su mada wa nahahum an ma'asiyati ya kuma hana su saba masa kar mutun ya ce to tunda an riga an kaddara komai kawai shikenan ah to ya akai ka san ta ka kaddara da kake bin Allah ai ba wannan baka san ba wanda ya sanya kaddara sa take da kawai abinda ake so kai ta aikin ka kawai da haka ubangiji ta'ala duk da ya kaddara wani dan wuta ne wani dan aljanna ma yayi umarni ya ce ayi da'a abishi ya kuma ce ka a saba masa amma wa'anda Allah ya kaddara yan aljanna ne sai su tabi wa'anda Allah ya kaddara wuta za su sai su saba kenan dama haka Allah ta'ala ya riga ya fasa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu aljanna za su wasu wuta za su domin in din aka tafi aljanna wuta da Allah ya halice ta ba hikima domin din aka tafi wuta kuma aka rasa mai bin Allah to ashe aljanna da Allah ya halice ta ba hikima haka dole ayi hakuri wasu tafi aljanna wasu tafi wuta waye zai tafi aljanna wannan kuma aiki da kuma abinda mutun ya cika ya tarar da Allah shine kuma zai yi hukunci akai aqida ta 25 wa kullu shay'in yajil kowane abu da kake ganin yana gudana to yana gudana ne bi taqdirihi da kaddarawar Allah wa mashi'atihi da kuma ganin damar Allah wa mashi'atuhu tanfuzu kuma ganin damar Allah shi yake zartuwa ba ganin damar ka ba ko kaga dama sai in Allah ya ga dama abinda kaga daman ya kasance wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin dan haka komai da kake kallon sa a cikin wannan rayuwar da mai dadi da mara dadi da abun ban haushi da koma wani abun mamaki duk yana gudana ne da kaddarawar Allah sannan yana gudana ne da ganin damar Allah Allah yana gani Allah da ganin damar sa kaza yake faruwa in ya ga dama sai kaza ya faru in bai ga dama ba kaza ba zai faru ba amma shi'atu tanfudu kuma ganin damar Allah shine mai zartuwa aqida ta 26 la mashi'ata lil ibad illa ma sha Allah babu ganin dama ga bayi sai ga sai abinda Allah ya ga dama a gare su da haka ganin damar ka yana daidai ne da ganin damar Allah in kaga ka ga dama kuma ganin damar taka yayi to Allah ne ya ga dama da haka kai taka ganin damar tana ladewa ne a bayan ganin damar Allah domin la mashi'ata lil ibad bayi ba su da wata mashi'a ba su da wani ganin dama ce in ga dama yanzu wallahi sai in tashi kaza ko in ga dama yanzu sai in yi kaza da haka in kaga ka ga daman kuma abinda kace zaka yin kai to kai ne saboda Allah ya ga daman abin yiwu fa ma sha alahum abinda Allah ya ga dama gare su kana sai ya kasance wa ma lam yasha abinda bai ga dama ba lam yakun ba zai kasance ba shi sa annabi Sulaiman wata rana yayi alwashi yace yayi rantsuwa yayi wa Allah alwashi yana da mata 199 kai yace duk sai ya sadu da su a dare daya kuma dukkanin su sai sun dauki ciki kuma kowace sai ta haifi da kuma dan nan namiji za a haifa kuma namijin nan kowanne sai ya girma yayi jihadi wajen daukaka addinin Allah saboda kishin sa da yanda yake so ya haifi sojoji zarata masu taimakon addini amma yayi wannan aka ce malaika yazo ya ce ka ce insha Allah shi yana ganin to ai aikin Allah yi ibada ce kai jima'i da matanka su haifi mujahidai annan abun so ne sai ya kifa dan insha Allah Allah ta'ala ya bashi iko ya kusanci matan duk su 99 dukkanin su ba wanda ta dauki ciki sai guda daya ita ma da ta tashi sai ta haifi rabin mutum dan Allah ya mallade ba wanda ya isa ya ce in naga dama yanzu sai kaza in kaga ganin dama ka yayu Allah ya ga dama ne shi yasa aka ce la mashi'ata lil ibad bayi ba su da wani ganin dama illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama fa ma sha Allah abinda Allah ya ga dama gare su kana sai ga ya ko kana ya kasance wa ma lam yasha abinda ku Allah bai ga dama ba lam yakun in duk duniya za ta taru ba zai kasance ba kai ka rike wannan ka zauna lafiya ka kaddara ka dinga jin wannan a ranka wannan shine imanin fa wannan kuma ita ce aqidar da ake so kowane musulmi ya dinga wallahi da mun daina kamuwa da larurori na tension da waye da waye rayuwa ta daina bata maka rai saboda ka san kawai in ka bata ranka a banza ka bata ba abinda da bata ranka zai canza ba abinda zai canza Allah ta'ala ya riga ya tsara rayuwar nan yanda duk kake kallon ta haka Allah ya tsara ta in ta zo a rikice kawai shikenan kai ka nemi ina za ka samu sauki kawai shikenan ba ka isa ka gyara ta in kuma Allah ya gyara ta duk wani lalatacce da zai zo ya burkita mata lissafi ba zai iya da aka kawai kai kai ta rayuwarka kawai abinda Allah yake so abinda yace kai kawai kai ya hadi man ya sha aqida ta 27 ubangiji ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama wa ya'simu kuma ya kare shi wa yu'afi ya bashi lafiya fadlan wannan falala ce ba wai wani rawaye Allah ya bashi haka Allah ne kawai yayi masa falala yayi masa gaman katar kawai yayi shirye shi kun ba haka ba ka duba yayan annabawa ka duba matan annabawa da Allah ya bada misali su da a gidansu ake saukar da wahayi amma suka yi imani ka duba yanda ainihin wato ƴan uwan annabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ƴan uwan sa nawa ne har da dan har da babban sa wanda dan uwan mahaifinsa ne Allah ya saukar da tabbaje da akan sa kaga inda ashe dan shiriya a hannun dan adam take duk ƴan uwan mutum ba za su fata shi yasa Allah ta'ala da yaga annabi Ibrahim ya shiga damuwa yake cewa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatu wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima al-awwahul halim sannan Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha lokacin da yaga babban sa ga yanayin da ya cika Allah ta'ala ya ce ka daina bata ranka ka bata ranka ma dai ka bata ranka ne amma ka sani shiriya ba hannunka take ba hannun Allah take an fahimta to shine yahdi man yasha ubangiji ta'ala yana shiryar da wanda yaga dama isa sai mutun ya tazo ka duba Asiya mana matar Fir'auna ka duba Fir'auna irin ta'addancin da yake ka duba Allah ya ambaci Fir'auna kusan sau adadi mai yawa saboda tsayar da ya cikin Al-Qur'ani kuma ka duba yanda aka dinga tsoran sa da tsoran fitinar sa da sharrin sa amma ga matar sa Allah ya shirye ta a gidansa taron suke kwana da ita Allah ta'ala ita ya tsame ta yasa mata imani shi kuma ya mutu ba imani ka duba Annabi Nuhu alaihi salam dan sa yana kallon sa yace taho yace ina ni ga kawai ka tafi ni ga inda zai kankace mai ruwa igiyar ruwa shi ma ruwan dufa da ya tafi da kan a gidansu babansa annabi ne annabin ma shine manzo na farko wanda yazo shekara 950 yana wa'azi amma ga dan sa yake karban addini haka matarsa take karba mata annabi Lutu ita ma mahaifin annabi Ibrahim duk Allah ya babbada misalai dan ya nuna cewa shiryar nan shi yake shiryar da mutane kawai abinda ake so kai iya abinda kake iyawa Allah ta'ala kuma shine me wa ya'sim kuma ya ba mutun kariya an yi shirye da shi din kaga duk wahala kaga duk tsangwama kaga wani lokaci an yanka wani a gabanka an kashe wani a gabanka duk saboda addinin amma kaga mutun ya kabe ya ja da baya wa yu'afi wani kuma Allah ta'ala ya bashi lafiya fadlan wannan falala ce daga Allah Allah ka ba mu wannan falala wa yudhillu man yasha Allah ta'ala yana batar da wanda ya ga dama wa yakhzulu ya tabar da shi wa yabtali kuma ya jarabce shi adalan ko ba zalunta sai ba adalci ya masa an aiko manzo an aiko littafi kiken an ce kai kuma kakkai kiken ba wai wasu aka wara aka sauka musu da littafi kai aka ware ka ba ba wasu aka wara aka aiko musu da manzanni wasu kuma aka ware su kawai Allah ta'ala ya yi niyyar batar da su a'a duk gaba ɗayan mu da wanda ya karba da wanda ya karba da mai imanin da wanda ya kafircin duk gaba da an aiko mana annabawa kuma an aiko mana littafai da haka babu wanda zai ke da wani korafi ya ce ba a aiko masa ba ko ba a saukan masa ba da haka Allah ta'ala ne ya ga dama kawai bai nufe shi da karbar shiriya ba shi yasa yudhillu man yasha Allah shi ke batar da wanda ya ga dama wa yakhzulu ya tabar da shi wa yabtali ya jarabce shi adilan kai sheka Allah yace ko adalci ba wai zalunta sai ba kuma rabbuka bizallamin lilabid aqida ta 28 wa kulluhum yataqallabuna fi mashiati dukkanin halittar Allah suna jujjuyawa ne a cikin ganin damar Allah baina fadlihi wa adlihi tsakanin falalar Allah da adalcin da haka ake ta zabe ko dai Allah ya mutum adalci ko ya masa falala shi adalci kaga ba zalunci shi ko falala ba abinda kai aka yi ma ba an fahimta ka cancanci a kawo ka sawun gaba sai kawai aka ce ka ja sallah falala aka yi ma iya matsayinka a sawun gaba aka ce ka tsaya to da aka tashi shi liman sai ya ce to a tunda har ka zo nan wannan matsayin an maka alfarma shi ka ja sallah yau wannan kaga falala ke adalci kuma shine gurgudan abin da kai ayi maka hukunci daidai da abin da kai To dan haka kowanne a cikin mu ko dai Allah ta'ala ya hukunta mutum gurgudan irin abin da ya aikata ko kuma Allah ta'ala ya afuwa Allah ya yi mutum falala kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda gani a cikin aljanna falala ce ta kai shi amma an zama za a izbe bankwariya a keke da keke to gaskiya ba wani aiki da kai da wanda ya kai nauyin da tukuncin sa a baka aljanna domin har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna ko ya tsayarta da shi daga wuta aka ce har kai ya maikin Allah ya ce hanni sai dai falala daga Allah to Allah kai mana falala wa huwa muta'alin 'anil adad wal andad aqida ta 29 ubangiji ta'ala muta'alin madaukaki ne ya daukaka 'anil adad gabarin kishiyoyi wal andad su ma kishiyoyi ne wannan jam'i ne na did wannan kuma jam'i ne na niddu da niddu da diddu din zaka ga ana nufin kishiyoyi ubangiji ya daukaka gabarin kishiyoyi wal andadi da kuma tamka ko misali domin sun ce wa huwal mathalu wato mithl mithliya ubangiji ta'ala ya daukaka gabarin kishiya bai da kishiya sannan ya daukaka gabarin misali a ce misalin sai kaza yayi misalin Allah la radda lika dai aqida ta 30 babu mai iya mai da hukuncin Allah wala mu'aqiba li hukumi babu mai iya bibiyar hukuncin sa dan ya canza hukuncin ko ya jinkirta hukuncin kada ya zartu wala galiba li amri babu wanda yafi karfin al'amarin Allah babu mai rinjaye akan lamarin Allah wayannan abubuwan guda uku su ma ka gane su la radda li qada'i babu mai maida ainihin wato hukuncin da Allah yi in Allah yayi hukunci sai dai ayi hakuri wala mu'aqiba li hukumi kuma babu wanda yake sai bibi hukuncin ya kawo hukuncin da Allah ya zarta cikas ya hana shi zartuwa babu shine wala mu'aqiba li hukumi babu wanda zai iya canza wannan hukuncin ko kuma ya dakile wannan hukuncin ko ya kawo wata hukuncin tsaiko a lokacin da Allah yake so ya zartu mutum ya kawo wannan hukuncin tsaiko babu shi wala galiba li amri kaman yanda babu wani mai rinjaye game da al'amarin Allah Allah ya fi karfin kowa amanna bi zalika kulli mun yi imani da wayannan aqidu guda 30 da muka karanta tun daga farkon littafin har zuwa nan mun yi imani da su gaba daya wa aiqanna kuma mun tabbatar mun yadda mun san cewa anna kullan haqiqa dukkan wadannan abubuwan min indihi daga wajen Allah suke to wannan ita ce gaba ta farko aqidan mu game da Allah yanda muka fahimci Allah kuma muke kudurce shi a ran muke nan duk wanda ba haka ya fahimci Allah ba to baya kan aqidar sala baya kan aqidar magabata na kwarai da haka duk wanda ya rungumi wannan ya yadda da wannan aqidar ya sa ta zuciya ya yadda da ita to wannan shine wanda yake kan ainihin wato aqida ingantacciya game da Allah wa anna muhammadan abduhu almustafa wa nabiyuhu almujtaba wa rasuluhu almurtada wannan game da Allah kenan to game da annabi muhammad fa sallallahu alaihi wa sallam mu aqida mu mun yadda cewa anna muhammadan haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu ba Allah bane bawan Allah ne almustafa amma a cikin bayin da Allah ba gaba gari bane bawa ne almustafa tatacce wanda Allah sai da ya tace ya tace ya tace ya dauko shi wa nabiyuhu kuma annabin sa ne mun yadda a cikin annabawan ma almujtaba wanda zababbe ne a cikin annabawan wa rasuluhu kuma bayan haka mun yadda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a cikin manzannin ma almurtada wanda Allah ya fi yarda da shi fiye da kowa wannan ita ce aqidar mu game da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane bawa ne na Allah amma bawa ba irin kowa ba bawa ne zababbe annabi ne fitacce sannan manzo ne wayar dajjan Allah wa innahu aqida ta 33 wa innahu kuma haqiqa shi annabi sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya shine cikamakin annabawa wannan ita ce aqida mu ban yadda cewa akwai wani annabi akwai wani wanda zai zo ya rude mu ya zo mana da wani molanka na cewa akwai wani annabin da za a aiko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bala bai yadda ba aqidan mu shine annabi Muhammad shine cikamakin annabawa la nabiyya ba'da babu wani annabi indai annabi ne da za a saki aikowa bayan sa ko annabi Isa da aka ga mana zai dawo ne a matsayin daya daga cikin al'umman manzo Allah ba zai dawo ne a matsayin annabi domin zai zo ne a matsayin al'umma ne shi ma yana cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa koda annabi Musa in zai dawo yanzu to la yasahu illa tibai babu yanda ya iya babu abin da zai halatta ya isar masa face ya bi da aka annabi sallallahu alaihi wasallam shine seal of annabawa an rufe an yi sealin din su wa imamul atqiya kuma shine jagoran masu tsoron Allah duk wani mai takawa bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi imam ne al atqiya kunzumin masu tsoron Allah shi yake jagoranta su yi musulmanci da haka shine imam al muttaqin wa sayyidul mursalin kuma shi manzannin gabaki ɗayan su duk suna bayan sa shine shugaban su duk da cewa akwai zababbu akwai ulul azmi akwai kaza amma shine sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin kuma shine masoyin ubangijin halitta shine masoyin ubangijin halitta shine habib har ma anan malamai suka ce da ina ma malam dahawi cewa wa khalilu rabbil alamin da magana sai ta fi dadi badadin ubangijin halitta domin sifar al khulla ta fita al hub al mahabba da haka da yace wa habibu rabbil alamin yayi lalle masoyi ne na ubangijin halitta amma ina ma domin akwai wanda suke siffantuwa da wannan sifa ta al mahabba ina ma yayi amfani da kalmar khulla domin khulla masu wannan siffar guda biyu ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim da haka da cewa wa khalilu rabbil alamin suka ce da magana sai ta fi hawa ta fi tsani wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawa na 34 wa kullu da'wan nubuwa dukkan wani kira da wata da'awa ta annabta ba'dahu bayan annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam faghayyun halaka ce kar ma ka bi wannan kururuwar halaka ce wa hawan kuma san zuciya ne duk wani wanda zai zo yayi da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar tasa faghayyun bata ce halaka ce wa hawan kuma zunzurutun san rai aqida ta 35 wa huwa al-mab'uth ila 'ammati al-jinni wa kaffati al-wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya sannan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-mab'uth shine abun aikowa wanda aka aiko shi ila kaffati al-jinni zuwa ga dukkanin aljanu wa kaffati al-wara da dukkan talikai ma bil haqqi da gaskiya wal huda da shari'a wa bin nuri wad diya kuma shine wanda Allah ya aiko shi da haske to wannan ita ce aqidan mu game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle mu ba ma cikin wa'anda muke ganin ba mutum bane dai kenan sannan ba ma daga cikin wa'anda muke ganin mutum ne kamar kowa wannan duk kuskure ba ma ganin cewa annabi ba mutum bane daya ba mu yadda kuma kamar kowa yake to ya wace irin fahimta gare mu game da annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne amma na musamman bawan Allah ne ba kamar rago bayin Allah ba ko annabawa ba su kai shi ba ballanta na sauran fararen hulina ina fata an fahimta da haka wannan ita ce aqida mai kyau game da annabi sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah shi ma ya faɗa ya ce kar ku wuce gona da iri la taduruni kama ataratin nasara ibn maryam kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yanda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam saboda kaunar da suke wanzu suka ce kai dan Allah sun rasa me za su faɗa su ga sun kure wajen yabon sa kai suka ce dan Allah wa qalatil yahud uzair ibn allah su kuma yahuda suna san uzairu suka rasa ya za su me za su ce wa uzairu suka sun kai sun waura ta kuri wajen kaunar sa kai suka ce shi ma dan uzair ibn allah suka ce dan Allah an bayyana dan haka mu ba ma daga cikin masu wuce gona da iri game da abinda aka tsaye da mu muna tsayawa inda aka tsaye da mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqulu abdullahi wa rasulu kar ku wuce gona da iri wajen yabona ko kaunata kamar yanda nasara suka yi wa annabi Isa dan Maryam ku ce ni bawan Allah ne manzon Allah ne babu yabon da za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan guda biyan bawan Allah ne kuma manzon Allah ne in ka ce kai ma bawan Allah ne to kai ma manzon Allah ne to kaga talan ma kun bambanta sai kuma imanin mu game da Qur'ani. Yanzu mun ji yanda aqidar Ahlus Sunnah take game da Allah, mun ji me suka kudurce game da manzon Allah. Ashe duk kalmar da ake cewa ba sa san manzon Allah ko ba ka ga dai ga aqidar yanda take. To kuma menene aqidar su game da Al-Qur'ani? To aqidar Ahlus Sunnah game da Al-Qur'ani shine aqida ta 36, wa innal Qur'ana kalamullah. Sun yadda cewa Al-Qur'anin nan ba zancen kowa bane, zancen Allah ne. Minhu bada, daga wajen Allah ya faro, ila kaifiyatin qaulan, ba tare da wata kaifiya ba wajen zancen. Wa anzalahu, ya kuma saukar da wannan Al-Qur'anin ala rasulihi, akan manzansa sallallahu alaihi wasallam, wahayan, ta fuskar wahayi. Wa saddaqahu almu'minuna, sannan mu'minai kuma suka gaskata Al-Qur'ani ala zalika, akan haka haqqan, gaskatawa ta gaskiya. Wa aiqanu, suka kuma tabbatar annahu, cewa shi Al-Qur'ani nan kalamullahi ta'ala, zancan Allah ta'ala ne, bil haqiqati alal haqiqa, akan haqiqa Al-Qur'ani zancan Allah ne. Laysa bi makhluqin, Al-Qur'ani ba abun halitta bane, ka kalamil bariya, kamar zancen ababen halitta. Su ababen halitta, zancen su ma abin halitta. Ubangiji ta'ala shi mai halitta, zancensa siffarsa ce wadda ba ta rabuwa da shi. Kaga akwai bambanci. Don haka laysa bi makhluqin, Al-Qur'ani ba makhluqi bane, ba halitta sa kai ba. Ballantana wata rana a ce to shi ma wa'adinsa ya kare, ko tenuwarsa ta kare, ko kuma ai masa ainihin wato amendment, a fadada shi ko a kara shi ko a rage shi. La yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid, baya karbar rage, baya karbar kari, baya karbar gyara, baya karbar a cire wani, baya karba duka. Da haka Al-Qur'ani ba makhluqi bane, kaman yanda wanda ya saukar da shi din ba makhluqi bane. Faman sami'ahu, duk wanda ya saurari Al-Qur'ani ya ji shi, faza'ama, ya riya a ransa, annahu kalamul bashar, cewa wannan Al-Qur'anin zancen mutum ne, faqad kafara, ya kafarta. Duk wanda ya kalli Al-Qur'ani ya ce wannan ya zancen abun halitta ne, ba wani zancen Allah. Faɗin hakan to ya ban musulunci, wannan ita ce aqidarmu. Duk wanda ya kalli Al-Qur'ani ko ya duba wata aya a cikin Al-Qur'ani ko ya kalli wani harafi a cikin Al-Qur'ani ya ce wannan ba Al-Qur'ani bane ko wannan ba zancen Allah bane, to faqad kafara, hakika ya kafirta. Wa qad dhammahu Allah, kuma hakika Allah ya zarge shi. Wa abahu, ya aibata shi. Wa awadahu bi saqar, ya kuma yi masa alƙawarin wutar saqar. Haythu qala ta'ala, inda Allah ta'ala yace sa'uslihi saqar, Allah da kansa yace duk wanda ya kalli Al-Qur'ani yace zancen mutum ne ba zancen Allah bane, Allah yace sai na shigar da shi wutar saqara. Falamma awada Allah bi saqara, yayin da Allah ta'ala yayi alƙawari da wutar saqara, liman qala, ga duk wanda yace in hadha, wannan Al-Qur'anin ba wani abu bane illa qaulul bashar, face zance ne na dan adam. Alimna, to daga nan zamu san. Wa aiqanna, za mu sake sakankan cewa annahu, to tunda ba zancen abun halitta bane, ba zancen dan adam bane, har ma Allah ya ce duk wanda ya kuskura ya ce zancen dan adam ne sai ya shigar da shi wutar saqara, to anan muka ƙara ganowa cewa annahu qaulu khaliqil bashar, ashe zance ne na mahaliccin albashar dan adam, ba zancen dan adam bane, zancen mahaliccin dan adam din. Wala yushbihu qaul al-bashar, be kuma yi kama da zancen abun halitta ba, be yi kama da zancen abun halitta ba. Shi yasa da kafiran suka dinga tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shiga daki yake ana masa shifta, yana rubutowa, yana zuwa, yana faɗa cewa zancen Allah ne, aka ce to su su yi. Allah ta'ala a gurare daban-daban ya kalubalance su, kamar yanda da muka zo karatun sharhin gurin a baya mun karanta, ya kalubalance su cewa tunda sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'anin shi yazo da shi ba daga Allah yake ba, to su su kawo irinsa. Kuma har aka gama wannan kalubalen, har zuwa yau ba a samu wanda ya kwafi ya duba yayi Al-Qur'ani ba, domin yana ganin cewa shi ma zai iya zancen dan adam. To wannan yana sake tabbatar mana da cewa Al-Qur'anin nan gagara ba dauni, ya gagaru kundila, an gaza akwaikwaye shi. an gwada ba zai yi ba. Me yasa? Saboda littafi ne saukacce daga Ubangijin halitta. Wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'ani al-bashar. Aqida ta 39. Wa man wasafa Allah, duk wanda ya sufanta Allah bi ma'anan da wata ma'ana, dan haka kula a abin da ya shafi sufanta Allah ka tsaya a iyayen da Allah ya sufanta kansa ko manzon Allah ya sufanta shi da shi, dan ba wanda ya san Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka yanda manzon Allah ya faɗi suffar ko yanda shi Allah da kansa ya faɗi cewa kaza suffar sane, to ka tsaya a iyanan. Amma duk wanda ya karambani ya sufanta Allah da wata ma'ana, min ma'anil bashar, daga ma'anar dan Adam, irin suffar da dan Adam yana sufantuwa da ita, ba kadi kafara, to shi ma ya sani ya kafirta. Ba a siffanta Allah da wata sufa wadda ma'anarta dan Adam, wato ma'ana ce irin ta dan Adam. Faman absara hadha atabar, wanda ya fahimci wannan to ya lura, wanda ya fahimci ya san haka to i'tabar ya lura. Wa an mithli qaulil kuffarin zajar, kuma game da zantuttuka da maganganu irin na kafirai to ya tsawatu, kar shi ma ya tafi yayi irin na Walid ibn al-Mughira, domin shine kusan wannan ayar sa uslihi saqar, shine wanda farkon wanda zai fara dandanar kudarsa game da karyata al-Qur'ani, cewa al-Qur'ani zancan mutum ne, kafin duk wani wanda ya karyata al-Qur'ani ya dandana wutar saqara game da karyata al-Qur'ani, Walid ibn al-Mughira shi zai fara dandanawa, domin shine wanda farko yazo ya kalli al-Qur'ani yace in hadha illa qaulul bashar, yace wannan ba wani magana bane, face maganganu ne irin na mutum. وعلم انه بصفاته كما يسن cewa annahu haqiqa ubangiji ta'ala bi sifatihi da sufufinsa laysa kal bashar, ba kaman dan adam yake ba. To wannan game da imanin mu da alqurani kenan, mun yadda alqurani zancan Allah ne, daga gare shi yake ba kaifiya. Sannan ubangiji ta'ala ya saukar da wannan littafi ga fiyayyen halitta ta fuskar wahayi, mu'minai sun gaskata sun yi imani sun karba. Da haka duk wanda ya kuskura yace alqur'ani zancan dan adam ne ba zancan Allah bane, to hakika ya kafirta kamar yanda muka karanta aya. To akan gabar da zamu karanta ta mu tsaya shine ainin aqida ta 40 lokaci yayi, to insha Allah sai mu tsaya akan ar-ru'ya, wal ru'yatu haqqun li ahli al-janna, ma'ana ganin ƴan aljanna, wato ganin da ƴan aljanna za su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah sai mu tashi anan, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya bamu lada, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.